أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أوا ما سكلم مرسورة رمو تا كفريات الأباري تا سنة تي في إي كا إس الكتاب والسنة. منا جدد قدير مغا الله سبحانه وتعالى كما منا كارا فرنشكي دا حدوا دكو درس منا غبا واتو ميتاكن حدنا السوشي يد أكي حدنا السوشي درس منا تاكوس. Idan bamu manta ba, muna cikin littattafai ne guda biyu, littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Shanqiti rahimahullahu wa rahima jami'al muslimin, da littafin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Muna cikin wadannan littattafai guda biyu, kuma wani lokaci muna fita cikin su mu kawo wata ka'ida wadda ta gito ko ta bijiro gurgurdan karamcin sani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Ayar da muke akan ta aya ce ta 49 a cikin suratul Baqara, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum. Akan ta muke mun fada cewa wato akwai wasu mas'aloli da suka gabata a cikin wannan ayar, ba za mu koma akan su ba domin darasi ya gabata. Amma kafin mu shiga cikin darasi, akwai aya da muka karanta, akwai kuskure a cikin ta, cikin suratul an'am, wanda muka ce tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra. Amma tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik tana cikin wato suratul nahli. Wannan aya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, mas'alun da suke da alaka da ita shine wajen yasumunakum su al'azab yudhabbihuna abna'akum. A cikin suratu wato al-Baqara da cikin kuma suratu wato al-A'raf duka an ce yudhabbihuna abna'akum, ko kuma a cikin A'raf an ce yuqattiluna abna'akum wato wa yastahiyuna nisa'akum. Cikin suratu al-A'raf ba a kawo wawun ba, cikin suratu Ibrahim wato sai aka kawo wawun, cikin Baqara kuma ba a kawo wawun ba. Kenan da Baqara da kuma A'raf babu wawun, duk da yake yuqattiluna abna'akum ko yaqtuluna abna'akum aw taqra'a shine a cikin suratu wato al-A'raf, Baqara kuma yuzabbihuna. Ita ko Ibrahim da Baqara suna da yuzabbihuna, sai dai Ibrahim tana da wawun, wato Baqara bata da wawun. Malamai suke magana akan wannan, malamai suke cewa waɗansu da shafe wawun din da rashin shafe shi duka saboda wato Al-Qur'ani idan ka san a cikin suratu suratu Ibrahim akwai wawun, kenan wa yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku duka ma'ana ɗaya ne. An fassara al'azab ne da yuzabbihuna abna'akum a cikin suratul Baqara ba tare da an kawo wawun ba a cikin suratu Ibrahim kuma sai aka fassara shi. Waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a, wa yuzabbihuna abna'akum nan ba fassara ce aka yi ba, wato nan wata magana ce, kenan wani nau'i na azaba ne aka kawo, ba wato ana nufin shi nan yanka bai daga cikin wato azabar da ake nufi. Mas'ala ta biyu kuma, da an ka ce yasumunakum su al'azab, suna ɗanɗana muku azaba, to yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum shina daga cikin azabar da aka yi musu, amma ba shi kadai bane, domin akwai nau'uka na azaba wanda Fir'auna ya yi musu waɗanda ba wannan ba. Sai ka san kenan yadda ake fassara kalima guda da ayoyin Al-Qur'ani. Misali, daga cikin azabar da Fir'auna ya yi musu shine Fir'auna abinnan Fir'auna ya rarraba hankulansu, domin Allah ya ce inna Fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sai zaman to kina akwai azaba hissiya wadda ake gani, akwai azaba ma'nawiya, da sauran ayoyi da suka yi bayani irin nau'i na azaba da Fir'auna ya yi musu. Ga dalibin da yake son ya fassara ayoyin Al-Qur'ani da wato ayoyin Al-Qur'ani. Mas'ala ta gaba akan wannan aya, sai mas'ala da take da alaka da wato istinbati. Shine istinbati na Al-Qur'ani, ko cikin wata kalima, ko cikin wata jumla, ko cikin wata aya, ko cikin waɗansu ayoyi, sai ka hada ka yi wato istinbati. Shine waɗansu suka kirkiro ko suka istinbatin wata aqida mummuna, aqida ta al-istinsakh, wato cikin ilimi na falsafa suna cewa dan adam baya mutuwa shine ma'ana wato idan mutum aka ce ya mutu ma'ana ya koma wata halitta ne sai suka ce jikin dan adam idan ya shiga cikin kasa jinin nan idan wato ice yayi amfani ko itaciya ta sanyunta suka yi amfani da jinin wannan mutumin sai ya zamanto ƴaƴan ice bayan ya koma ƴaƴan ice to icen nan in dan adam ya ci zai sake komawa dan adam idan dan adam ne nagari zai haife nagari misali ko kuma ya zamanto dan adam nagari idan mummuna ne zai fito dan adam mummuna sannan idan dabba ce ta ci misali ko jaki ko akuya ko abin da ya kama da haka sai ya zamanto wannan dan adam din jinin sa ya koma maniyan akuya wato ya koma wato dabba idan ya aikata mummunan aiki to wannan aqida ce ta kafirci ta ginu ne akan babu kiyama kenan sai la nature qui se transforme wato dabi'a ce take canzawa jini ya koma kaza kaza ya koma kaza haka ne duniya za ta ci gaba to tanan suka yi istinbatin wannan aqida bayan wannan aqida kafirci ce kuma sai aka zo cikin alqur'ani wai ana neman mata dalili shine sai suka ce Allah ya ce ma bani isra'ila wa iznajjaynakum min ali fir'auna ko tuna lokacin da muka tsedatar da ku daga ali fir'auna alhali su yahuda wanda ake magana da su zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su bane aka tsedatar iyayen su ne sai suka ce kenan rayukan su ne suka taso su wadancan din suka shiga cikin wadannan to kaga wannan aqida kafirci ce a'a wa iznajjaynakum malamai suka ce abinda ake nufi muka tsedatar da iyayen ku domin tsedatar da iyayen tsedatar da ƴaƴa ne da ba a tsedatar da iyayen ba fir'auna ya hallaka su da su ƴaƴan ba za su zo a duniya ba kenan wannan shine abinda ake nufi ana iya magana zuwa ga iyaye asali wato ayi magana da ƴaƴa amma a ce asalin su ake nufi ina fata an fahimci ne kamar yadda Allah ya ce ya halice mu amma yana nufin annabi Adam domin Allah subhanahu wataala a cikin suratul hajj yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin min alba'th in kuna shakka daga kiyama fa inna khalaqnakum min turab mu ne muka halicce ku daga ƙasa amma ma'ana abinda ake nufi mun halicci babanku daga ƙasa shine annabi Adam ina fatan ɗan uwa sun fahimci wannan mas'ala da kyau wallahu ta'ala a'lam to idan muka je a gaba sai mas'alan mu ta gaba a cikin wato abin nan littafi na wato daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab aya ta 57 Allah subhanahu wataala ya ce ma bani isra'ila wa anzalna alaikumul manna wassalwa mun saukar da almannu an gane ko almannu wato kalma ta almannu wani lokaci a larabci tana nufin ni'ima wani lokaci kuma tana nufin wani icce an gane ko wanda malaman zaure wani lokaci suna kusanto da ma'anarsa idan abu baya a kasashen mu sai su kusanto da ma'anarsa da abin da za a gane sai suka ce dalba to amma dai wani icce ne wanda ruwansa suna maganin kambin baka kuma shi na daga cikin ni'ima kinan babu matsala babu wata matsala dan an fassara shi da ni'ima amma dai wannan icce ake nufi domin wannan itaciyar ƴaƴanta ko ruwan da take fitarwa na daga ƴaƴanta ni'ima ne wassalwa da kuma assalwa shine wani tsuntsu wato shine ake cewa ƴaƴan shida sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka arzita ku malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai girma mai daraja tadullu ala anna Allah akrama bani isra'il tana nuna Allah ya girma bani isra'ila bi nau'aini da nau'i biyu min anwa'i ta'am na daga nau'uka na abinci wa huma almannu wassalwa suni almannu wato itaciya ta almannu wassalwa da kuma wato abin nan assalwa abin da yake tsuntsaye kenan ƴaƴan shila kamar yadda muka yi bayani yace wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a cikin waɗansu ayoyi ma yadullu ala annahum lam yakun indahum illa ta'amun wahid abin da yake nuna cewa kuma abinci guda ne kawai ke a gunsu a wurin su wa hiya qawluhu ta'ala fatar Allah wa id qultum ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce wa annabi Musa ya ku bani Isra'il lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu iya hakuri ba akan ta'am abinci daya wal jam'i bainahuma amma dan hada waɗannan ayoyin aujuhun malamai sun yi bayani waɗan suka ce al-awwal ma'ana kenan fuska ta farko annal manna shi almannu wanda ake kira taranjabin ana kiransa taranjabin min jinsi sharabi wa ta'am shina daga cikin nau'i na sha kuma da ta'amul wahid shina daga cikin abinci daya huwa salwa an gane ko wa ta'amul wahid huwa salwa kenan shi asharab shi wato tarjabin min jinsi sharab yana daga cikin abin da ake sha wa ta'amul wahid huwa salwa abinci kuma shine as-salwa wa huwa ala qawli al-aktharina fadar da yawan mu daga cikin mutane shine as-sumani as-sumana aw ta'irun yushbihu wani tsuntsuni da ake kira sumana koko tsuntsun da yake kama da shi an gane ko to kenan sai zaman to abinci daya ne abinda ake nufi kenan abinci daya shi kanshi abinda ake sha wato abinci ne kenan a cikin yaren larabci wani lokaci hatta da abinda ake sha in an hankalta mu ana dandana shi domin kalma ta at-ta'am daga at-ta'amu ne shi kanshi ruwa ana dandana shi kenan sai zaman to ala ta'amin wahid ana nufin abinci daya hatta da abin sha wato shi ma nan ana nufin abinci ake nufi duk da in mun ce abinci shine abinda za a tauna amma dai abinda ake dandanawa a larabci duka yana iya zama at-ta'am domin yazo a cikin wato suratul baqara lokacin da talut ya fitar da sojojin sa yake cewa Allah ce falamma fasala talut bil junud qala inna Allah mubtalikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni wanda bai dandana ba kaga ruwan sai kira sunan waman lam yat'amhu duk da yake a galibi in an ce at-ta'am ana nufin abin da za a tamna ko za a tauna alwajhu athani wadansu malamai an sun kace anna almaj'ula ala alma'ida alwahida tusammihu alarabu ta'aman wahidan duk abincin da za a adha akan teburi daya ko table ko table duka sai a kira shi ta'am wa in ikhtalafat anwa'uhu kuda nau'in sa sun bambanta wa minhum qawluhum akalna ta'am fulanin za a ce idan aka zo aka yi liyafa a gidan wani mun ci abinci gidan wani alhali ko tana yi wa abinci ne daban-daban wa in kana anwa'an mukhtalifa kuda ya zamanto nau'i daban-daban ne ina fata an fahimce ni malin yace kuma wannan shine wallazi yadhharu anna hadha alwajha asahhu min alawwal wannan yafi dacewa daga magana da aka fada cewa shi li anna tafsir al-man bi khusus at-taranjabin yarudduhu al-hadith al-muttafaq kinan cewa shi kawai abinda ake nufi da ta'am shine at-taranjabin wato abinda ake sha kinan ana nufin kawai at-ta'am wancan tsuntsu kawai shine ake nufi ba tare da abin sha ba malan yace a'a wannan hadisi wanda an kai ittifaqi akan sa ya mayar da wannan magana domin yace al-kam'atu min al-manni ita al-kam'a wannan ittanya min al-manni daga al-mannu take kinan ruwan da ake tatsawa daga wannan icce itaciyar suna daga cikin al-mannu shine abinda malam yayi bayani akan sa an gane ko malam yace magana ta uku malamai da suka ce annahum sammuhu ta'aman sun kira shi ta'aman wahidan abinci daya li'annahu la yataghayyaru domin bai canzawa kullun shi ake kawowa wala yatabaddalu kullu yawmin kowane yini shi ake kawowa fa huwa ma'kalun wahid shine wato abinci guda ne kenan wa huwa zahirun wannan magana kuma wato bayyana take kenan sai zaman to saboda baya canzawa suka kira shi abinci daya anan abin da ya kamata mu gani a cikin yaren larabci wani lokaci nakira suna wanda bai da alif wal lam yana iya zakkuwa litanwi'i nau'i an gane ko kenan ma'ana akwai lokacin da ake kawo nakira litta'zim akwai lokacin da ake kawo nakira litta'hqir akwai lokacin da ake kawo nakira kuma litanwi'i abu guda ne amma tana nufin nau'uka daban-daban mun kawo shi innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu imani masu tsoron Allah suna cikin aljanna daban-daban wa nahar kaga bai ce wa anhar ba kaga nan nahar ana nufin anhar dan ya ce tajri min tahtiha al anhar kuma yace masalul jannati allati wa'ida al muttaqun sai yace fiha anharu min ma'in ghairi asid kaga ya nuna cewa wannan nahar kin ba guda ake nufi ba kina an kawo nakira litanwi'i idan muka kalli lugha sai zaman to a'a nan da sun kace ala ta'amin wahid tana iya daukar ba ma nau'i na abinci daya ba koda a larabci muka kalli wannan ina fata an fahimci to wannan bayani ne akan wannan aya gurgudun abinda ya bayyana gare mu to aya ta gaba tana cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd alqadir ar-razi aya ce ta 59 kenan ita ce ta zo akan jeri a mas'ala ta 15 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya yazo cikin aya Allah yace fa baddala allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci suka musanya suka canza qaulan magana ghayra allazi qila lahum ba wanda aka faɗa musu ba wa hum lam yubaddilu ghayra allazi qila lahum su ko alhali bu su canza magana da ba ita aka gaya musu ba لأنهم قيل لهم دمسوا أنت رسو قولوا حطة كتي حطة كنا أمرنا حطة منا فاتن الله سبحانه وتعالى يسري منا يزب يكن كريم الزنوب بمو فقالوا حنطة سيسو كتي حنطة سو كقارنون واتو كنن الكما وندما لمسو كتي وانا دكتي كن hasari ƙara wani abu na ma'ana wanda bai zo cikin nassi ba wanda ya saba manassi ko kuma lafazi kamar bani isra'ila yadda Allah subhanahu wataala ya ce istawa alal arsh wadansu suka zo suka ce abinda ake nufi da shi istaula suka ƙara wato wawan kidan mutum sai ya hattara qulna malam yace ma'anahu abinda ake nufi fa baddala alladhina zalamu qawlan sai wadanda suka yi zalunci suka canza qila lahum maganar da aka gaya musu kenan ita ce suka canza wa qalu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai suka fadi wata magana wadda ba ita aka gaya musu ba kenan nan ba ana nufin maganar da ba a gaya musu ba ita suka canza a'a maganar da aka gaya musu ita ce suka canza to ina fatan shi ma wannan zai iya bayyana a fili domin daliban ilimi tana yawa ba za su fahimci abinda ake son a ce ba sai wanda yake fahimtar larabci da kyau to bayan wannan kafin mu ci gaba a cikin karatun mu akwai wata mas'ala anan wadda tana da muhimmanci shine zamu ga cewa cikin asar da anka ce sun canza magana wani lokaci sai a ce sun kawo wato himta wani lokacin kuma a ce a'a himtatun fi shu'aira shu'aira yana iya dauka kamar wato gashi ko fi sha'ra a cikin dan gashi ina fata an fahimci ni ma'ana dai sun yi istighfafi sun rena umurnin Allah subhanahu wataala to anan wanda yake son ya karyata hadisi sai ce a to cikin wani nassi an ce fi sha'ra wata kuma an ce fi shu'aira to yaya to sai malamai suka ce a'a yana yiwuwa daga farko suka fara cewa hintatun fi shu'aira daga baya kuma sai suka canza suka ce fi sha'ra shi yasa sai hadisi suka kawo maganganu guda biyu ina fatan an fahimce ni ko kuma a'a waɗansu daga cikin sun ce hintatun fi sha'ra waɗansu kuma suka ce hintatun fi shu'aira kenan sai suka sabu canjin maganganu dan kar ka ce hadisi an ce sun inganta kuma sun kawo maganganu daban-daban wallahu ta'ala a'lam daga cikin abin da yake da alaka da wannan aya da aka ce sun musanya shine wannan abin musanya maganar Allah kuma sai aka ce sun shiga a cikin hadisai an ce su shiga wadkhulul baba sujadan su shiga suna da sujada sai suka shiga ala adbarihim astahihim shine adbarihim sai suka shiga ta baya kenan koda sun zauna sun ja bayan su ma'ana kenan ta baya baya ko kuma anan sun juya sun shiga da baya kenan ba sun shiga ta gaba ba kenan sai zaman to nassi na hadisi ya ƙara cewa sun canza magana sannan kuma sun yi aiki kenan sun baddala aikin da aka umurce su kenan saba ma nassi ko ta fuskar magana ko ta fuskar aiki hatsari ne amma alqur'ani sai fadi azabar da aka yi musu kan magana sai Allah ce fa anzalna alal ladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun sai muka sauka ga waɗanda suka yi zalunci nan kenan ana nufin waɗanda suka yi zalunci suka canza magana sannan kuma suka yi zalunci suka canza aiki dukkan su sun yi zalunci akan su zalunci ya tabbata gare su wal iyad billah Allah ya muna tsari da zalunci mas'ala ta gaba sai aya wato ta abin nan ta 60 aya ta 60 a cikin suratul baqara ولا تعثوا في الارض مفسدين اتتي مساله 16 مالن يتي فا ان قيل اذا اكتي قوله فطر الله ولا تعثوا في الارض مفسدين كد كوي بنا ا cikin kasa kuma mufsidina kuma kuna masu banna an gane ko mallan yace al'usuw an gane ko in an ce al'usuw fi ilina wanda ana cewa wato asa ya'su sai ay alif saye mai kamar sanda in an ce asa ko kuma ana cewa asa ya'sa sai ayi alif mai kamar ya'un ko kuma a ce asa ya'fi sai ayi ma mudari'in sa wato ya'un kidan ma'ana ya zo da sika kusan guda uku alfasad tana nufin banna fa yasiru alma'na wala tufsidu fil ardi mufsidina kada ku yi banna a bayan kasa kuna masu banna qulna malin yace ma'anahu abinda ake nufi wala ta'thaw fil ardi kada ku yi banna a cikin kasa ko bisa doron kasa bil kufri da kafirci in an ce fil ardi cikin kasa ba ana nufin can cikin karkashin kasa ba ana nufin bisa doron kasa ko kuma ma a'a yana dauka bisa doron kasa kada ayi banna kuma karkashin kasa ma idan an yi wasu gidaje ko hotel ko ko jirage na karkashin ruwa wanda ke bi karkashin teku kada ayi banna duka ma'anar ta alqur'ani ta shafi wannan kenan kada ayi banna bil kufri da kafirci wa antum mufsiduna al hali kuna masu banna bisairil ma'asi da sauran wadansu abubuwa wanda suke kafirci ba kenan sai zaman to tana aka bambanta su wannan sai zaman to hali ne wanda yake yana bayyana karfin fi'ili wadansu malamai suka ce a'a wala ta'thaw fil ardi kar ku yi banna a bayan kasa an gane ko mufsidina hali ne mai ƙara akkadawa kenan hali yana da hali daban-daban akwai halun muqarina akwai halun muqaddara akwai abubuwa dai daban-daban da ake kawuwa kenan ba dole bane hali sai ya zamanto bai zo don ta'kidi ba wani lokaci hali yana zuwa don karfafa ma'ana kenan ba abin mamaki bane wadansu kuma malamai suka ce a'a wala ta'thaw fil ard kada ku yi banna a bisa doron ƙasa ina fatan an fahimce ni hali ne mufsidin sannan kuma wato nan an hana su su kudurta banna a zuwa gaba kenan ta halin yanzu kada ku yi zuwa gaba ma kada ku kudurta shine abin da wadansu malamai suka tafi akan shi wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba har yanzu tana cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi mas'ala ta wato 10-17 fa in qila idan aka ce kaifa qala yaya Allah yace lan nasbira ala ta'amin wahid bani isra'ila sun ce ba za mu iya hankuri ba akan abinci daya wa ta'amuhum abincin su kana ya kasance almannu shine abinda muka fada almannu wassalwa da kuma assalwa wa huma ta'amani alhali kuma abinci ne guda biyu kenan ba abinci dai bane ina fatan an fahimta sabanin ci cikin dafa ihamul ittirabi an ayatil kitab ya kawo shi ne wa anzalna alaikumul manna wassalwa qulna zamu ci almuradu annahu da'imun ghayru mutabaddil kenan abinda ake nufi da shi da'imun abinci ne wanda yake tabbatacce ma'ana ya lazimce su ko da yaushe ghayru mutabaddil baya canzawa wa in kana nau'aini ko da ya kasance nau'i biyu ne kenan sai zamanto shi mallan ya kawo amsa irin wadda mallan ya kawo Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti tare da cewa Shankiti ya kawo wato amsa guda uku shi kuma mallan ya kawo guda wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 18 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi fa in qila idan aka ce kaifa qala yaya allah yace wa yaqtuluna an-nabiyina ko nabiyina a qira'ata imam nafi' suna kashe annabawa yau da gobe tun da fi'ili mudari'ina bi ghairi al-haqqi ba tare da haqqi ba wa qatlu an-nabiyina kashe annabawa la yakunu illa bighayri al-haqqi bai kasancewa ko in ba tare da rashin gaskiya ba domin babu annabin da zai yi wani laifi wanda ya cancanta wato a kashe shi to sai mallan ya kawo amsa yace qulna zamu ce ma'anahu bighayri al-haqqi ba tare da wani haqqi ba fi i'tiqadihim a cikin aqidarsu ma kenan bai halatta ba kenan sai zaman to abu ne wanda sun kirkira shi ولأن التصريح بصفة فعلهم القبيح كما نون بينا أي كنس وانديك ممونا أبلغ في ذمهم يا في زمن توا يا في كيمتك وجنزر جنسو وإن كانت تلك الصفة لازمة للفعل دود ديك توا صفة رشن قسكياكو تانا تارد أي كنس دو من كشاء النبي واتو أبنن مموناني أنغانيكو كما في أكسه كما كما يديزو أتكن سابانينسا ka qawlihi kamar fadar Allah qala rabbi hukum bil haqq yace Allah kai hukunci da gaskiya tare da ku Allah baya yin aiki ba tare da Allah baya yin hukunci ba tare da gaskiya ba can mummuna ne shi ku hukunci abu ne mai kyau to kaga hukuncin Allah sai an ka ce bil haqqi dai duk da yake abu mai kyau ne sai aka kawo mai sifa shi ku wancan yaqtulul nabiyina shi yasa ce mallan yace fi aksihi sun kashe annabawa kaga mummuna ne bi ghayri al haqqi shi ma an ce ba tare da haqqi ba li ziyadati ma'na dan ya kara ma'ana fi tasrih bis sifa wato ya bayyana sifar wannan aiki wali anna qatlan nabi domin kashe annabi kad yakunu bi haqqin yana iya zamantowa da haqqi ka qatli ibrahim kamar kashe ibrahima salawatullahi ala nabiyina wa alaihi waladahu domin annabi ibrahima ya so ya kashe dansa law wujida da an samu la kana bi haqqin da ya kasance da gaskiya domin Allah ya umurce shi ya kashe dansa annabi wato isma'il kamar da yazo a cikin wato suratu as-safat falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma dha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar to wannan malam ya kawo shi ne ala sifatul iftirad, domin Allah ne yayi umurni. Idan kuma Allah yayi umurni, ba a kokarin mai imani ba zai ce me yasa Allah yayi umurni kaza ba, Allah ne ce a yanka shi. To sannan kuma wannan mas'ala ma wannan lokacin ba mu da tabbacin annabi Isma'il ya zan annabin Allah. To akwai mas'aloli karkashin wannan mas'ala wanda ya kamata mu dan tabo su. Mas'ala ta farko shine cewa akwai sabani shin annabi Ishaqa ne ko annabi Yaqub aka umurci da a yanka shi. Zance mafi inganci malamai suka ce annabi Isma'il ne aka ce a yanka. Dalili kuma suka ce shine na farko shi annabi Ishaq an bayyana shi sifofin shi cikin Alqur'ani da ghulamin alim mai sani, amma shi kuma annabi Isma'il an kira shi da halim mai juriya. Sannan kuma suka ce abu na biyu shi annabi Ishaq lokacin da aka yi bushara da shi, annabi Ishaq lokacin da aka yi bushara da shi an nuna cewa zai haihu, domin da aka ce wa imra'atuhu qa'ima fadahikat fabasharnaha bi Ishaq, sai anka ce wa min wara'i Ishaq Yaqub, bayan Ishaqa za a samu Yaqub. Kenan ko idan an ce zai haihu, kenan ba za a umurta annabi Ibrahim ba ya yanka shi balle har a ce akwai jarabawa a ciki. Wannan kadan ne daga cikin abinda malamai suka yi bayani. Mas'ala ta biyu a karkashin wannan aya da aka ce bi ghairi al-haqqi, a cikin suratu Ali Imran sai aka ce wa yaqtuluna an-nabiyina, an gane ko bi ghairi haqqin, kaga can an ce nabiyina amma sai anka ce bi ghairi haqqin ba aka alif wal lam ba. Can gaba ma a cikin suratu Ali Imran sai anka ce wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqqin, suna kashe annabawa. Sai waɗansu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin annabiyina da al-anbiya, domin al-anbiya'u jam'i ne wanda bai da yawa, jam'u qilla ne, amma annabiyina yana nuna annabawa masu yawa. Sai suka ce to kinan sun bambanta waɗanda suka kashe annabawa masu yawa daga cikinsu da kuma waɗanda ba su kashe annabawa masu yawa ba. Malamai suka ce a'a, dukkanin wani jam'i yana wa ikilta wani jam'i, ana nufin dai sun kashe annabawa domin dukkan su sun yarda da wannan, domin waɗanda ake magana ayoyin suka sabka akan su sune Yahudawan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ana nufin sun yarda da wannan aiki da suka aikata. To sannan magana ta gaba da suka ce kenan wannan ya saba ma ra'ayin Ustadu Dr. Fadil Samir Ra'i a cikin At-Ta'bir al-Qur'ani da ya bambanta annabiyina da kuma wato al-anbiya. Mas'ala ta gaba sai da aka ce bi ghairi al-haqqi, amma a cikin suratu Ali Imran duka bi ghairi haqqin ne, duk da yake na farko nabiyina ne amma bi ghairi haqqin, na biyu kuma al-anbiya bi ghairi haqqin, amma a cikin Baqara sai anka ce bi ghairi al-haqqi, sai aka kawo alif wal lam. To sai malamai suka ce a'a, Alqur'ani ba mantuwa bane yayi, Allah ba mantuwa bane yayi daga baya ya farga. Da aka ce bi ghairi al-haqqi aka kawo alif wal lam, duk inda zaka ga an kawo alif wal lam yana nufin sananne, babu wani haqqi sananne a cikin shari'a su da yasa suka aikata wannan. A cikin Ali Imran da aka ce bi ghairi haqqin, babu wani haqqi wanda ma ba a sani ba tunda na kira ne, yana nufin kowane irin haqqi, babu wani haqqi karami ko babba wanda ma ba a sanin ba, suka je suka aikata wannan aiki. Kenan sai ya zamanto babu wani haqqi sananne a cikin shari'a su, kuma babu wani haqqi a cikin ɗabi'a ta rayuwa da al'ada da yasa suka je suka kashe annabawa waɗanda suke umurni da a yi adalci, a tabbatar da adalci a bisa doron ƙasa. Kafin mu je mas'ala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan aya shine a cikin suratu Ali Imran sai aka ce innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, waɗanda suke kafirce ma wato annabawa, suke kafirce ma ayoyin Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina, suke kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da wani haqqi ba, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas, suke kashe mutanen da suke umurni da adalci a cikin mutane. Sai waɗansu malamai suka ce a'a, abinda ake nufi nan an-nas annabawa ake nufi, kenan sai zamanto kamar maganar ta'kidi ne akai, sai zamanto kenan annabawa ake nufi da an-nas anan, duk da yake lafazin na an-nas ya shafi dukkan mutane. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, suna kashe annabawa sannan kuma suna kashe mutanen da suke umurni da a yi adalci ko da ba annabawa ba ne, kuma ko da mutane ne nagari kuma koda mutane ba nagari ba hatta da wanda zai ce a kwatanta gaskiya daga cikin su za su kashe shi idan muka duba kuma shine abin da yake faruwa yanzu a kasar Isra'ila sun kashe shugaban su Isaac Rabin wanda yana cewa a zo ayi adalci a ba Falastinawa kasar su da haƙin su suka sa yaro ya halbe shi da bindiga idan muka duba kasar America gashi yanzu an kashe Martin Luther King wanda yana dan fafutuka ne alhali Kirista ne yana umurni da a tsaye da adalci a ba bakaki haƙin su suka halbe shi idan muka duba shugaban kasar America Kennedy sun halbe shi saboda mutum ne wanda yana son a fukutumta gaskiya idan muka duba X Malcolm wanda daga baya ya musulunta ana kiransa Alhaji Malik yana magana da sunan musulmi kuma da fafutuka dan kare haƙin dan adam kuma sun halbe shi kenan waɗannan mutane ɗabi'ar su shine wato kashe mutumin da yake umurni da adalci koda yana akan addinin su koda baya akan addinin su kenan wannan zai nuna mana cewa kashin da wato ake yi ma Falastinawa ba abin mamaki bane domin wanda ya kashe annabin Allah kuma ya kashe mutumin da ke nema a kwatanta gaskiya a cikin mutanen shi waɗanda ma suke aqida guda ba mamaki bane ya kashe mutumin da wato ba aqidar sa bane yazo kuma a cikin hadisi mutum mafi tsananin azaba shine wanda ya kashe annabi koko annabi ya kashe shi to da haka wannan mas'ala sai zuwa gaba kuma zamu ƙara kawo ta domin an nuna mutanen Fir'auna su ne mafi tsananin azaba sannan kuma mutanen da aka saukar ma koko muka ce Allah subhanahu wataala ce za a saukar musu da ma'ida table daga sama na annabi Isa Allah ya ce fa man yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin sannan kuma munafiqai an ce da su innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar munafiqai suna kasa to idan muka dauki waɗannan guda hudu wanne ne yafi tsananin azaba su mutanen annabi Isa idan mun ce an saukar to shikenan in an samu wanda ya kafirce a wannan lokaci azaba za ta tabbata gare shi amma su idan ba a saukar ba kinan azaban ma ba za ta tabbata ba to idan muka dauki wannan kuma muka dauki cewa munafiqai su ne tsananin azaba kuma mutanen fir'auna an ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab a sanya su cikin mafi tsananin azaba to cikin wadanga da wanda ya kashe annabi wanne ne yafi tsananin azaba wadansu malamai suka ce a'a kowanne za a koma cikin fannin sa kenan mutumin da yake kashin mutane idan an zo daga cikin wanda suka kashin mutane kenan wanda ya kashe annabi shine mafi tsananin azaba idan muka zo cikin waɗanda suka yi kafirci to mutanen da suka yi kafirci wato mutanen fir'auna za su ga gaban su su ko munafiqai na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su fi kowa wato tsananin azaba a cikin munafiqai domin sun cutar da fiyayyen halitta Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka dai malamai suka yi kokarin jam'i waɗansu kuma suka ce a duka waɗannan za a tattara su tunda su ne mafi tsananin azaba sai a yi musu azaba iri ɗaya wato a ranar tashin alkiyama a cikin wutar jahannama Allah ya muna tsari da azaba ta wutar jahannama ƴan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 19 wato a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi mas'ala ta 19 aya ta 65 malan yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah subhanahu wa ta'ala yace fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in ku kasance birrai khasi'ina kuna kaskantattu wantiqaluhum min surati al-bashr ila surati al-qirada dan adam ya tashi daga kasancewa shi dan adam ya koma biri laysa fi wus'ihim bai daga cikin abin da suke da iko a kansa kenan misali kace mutum kasance biri to ai ba zai iya rikida ba shi mai da kanshi biri kuma an umurce su qulna malan yace hadha amru ijadin umurni ne na ijad na kasancewa abu Allah ya samar da abu la amru ijabin ba umurni ne na shari'a ba an gane ko fa huwa min qabili qawli Allah azza wa jall yana misali ko tamkar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa kun fa yakun inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ko inma qawluna li shay'in a cikin suratul nahl idza aradnahu an naqula lahu kun fa yakun da Allah ya ce kasance sai ya kasance ko kuma idan mutum yana son ya gane wannan mas'ala a aqida sai mu ce wannan al'amrul kauni ne la al'amrul shar'i al'amrul kauni shine umurni na abu ya kasance alqadari wanda Allah ya kaddara shi ba alqasri wanda atilas aljabari wanda addoli kamar yadda Allah ya ce masa mai da kasai wato itiya tau an aukarha قال تأتين طائعين الله تكوزو كاكو دولي نسو كسن تيتون دا الله يا أمرتيسو أما الأمر الشرعي شيني أمرني دا الله زي يكو هني مثالي أكوي أمرني نشريعة أكوي هني نشريعة أكوي أمرني واتو وانديكي نا كوني كما أكوي أبنن هني نا كوني تو بمبانشنسو shine idan umurni na kauni ne ba wanda yake saba mishi idan Allah ya ce mu abu kun duk duniya babu wanda yake sa wanda abin ba zai kasance ba amma umurni na shari'a shi kana iya saba mu Allah in ya umurce ka ko hani na shari'a Allah ya ce wa qada rabbuka Allah ya hukumta Allah ta'budu kada abauta mu kowa illa iyahu sai shi kinan umurni ne da a kadaita Allah da bauta kuma hani ne da ai shirka da Allah in mutun ya ga dama zai iya yin ibada ya kadaita Allah da bauta in ya ga dama kuma yana iya ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to anan mutun zai iya bambantawa tsakankanin waɗannan al'amuran guda biyu ina fata an fahimce ni domin mas'aloli ne masu hatsari rashin bambanta su zaka ga cewa Allah ya hukunta abu wani lokaci sai ka kasa bambantawa kenan akwai hukunci na shari'a akwai hukunci kuma na kaddara haka akwai umurni na shari'a akwai kuma umurni na kaddara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci abu ya kasance dan haka dai bambanta su yana da muhimmanci a ilimi na aqida da kuma a ilimi na shari'a da ma ilimi na tafsiri a wajen malaman tafsiri wallahu ta'ala alam akwai mas'ala wanda malam bai kawo ta ba kuma ina ganin tana da muhimmanci mu kawo ta a cikin wannan wurin saboda na ga ya ma ƴan uwa cewa akwai lokacin da mas'aloli za su bijiro yana da kyau ayi bayanin su ko da malamai ba su kawo su ba Allah ya ce su kasance birrai ko birarra to yanzu idan muka duba cina daga cikin abin da aqidar da Yahudawa suke yada a duniya cewa asalin dan adam daga biri ne shine akwai wani ba Yahudi kafiri da ake kira Darwin wannan theory nashi ana karantar da ita a jami'o'i na duniya ana cewa asalin dan adam daga biri ne sannan ya fara tafiya sannu har ya tashi har ya girma to da yawa waɗansu daga cikin ƴaƴan musulmi sai su dauki wannan aqida ko kuma waɗansu kafirai ma su rudu da wannan aqidar tashi amma kuma ya kamata mu ya halatta gare mu muyi critiquing ta ma'ana muyi kokari mu nuna wannan aqidar ba gaskiya bace muyi suka zuwa gare ta mu bambanta wato shi critique ka bambanta mai kyau da wanda bai da kyau ko ka nuna abin duk bai da kyau ko ka nuna duka abin yana da kyau in an ce bai da kyau to anan abinda muke son mu ce wannan magana ƙarya ce domin dan adam da farko Allah ya faɗa mana shine annabi adam kuma Allah ya faɗa mana yadda ya halicce shi ayoyi da dama sun yi bayanin wannan wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun Allah ya ce zai halicci dan adam na farko kidan kaga ba biri bane abu na biyu kaga wannan ya ƙaryata alqur'ani to sannan kuma abu na biyu me yasa suke yada wannan aqidar an gane ko suna yada wannan aqidar ne saboda suna son su yi tarayya da mutane a cikin wato kaskanci iyayensu sun saba ma Allah Allah ya mayar da su birrai a cikin ayoyi daban-daban na Allah ya ce kunu qiratan khasiin wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabti fa qulna lahum kunu qiratan khasiin sannan Allah ya faɗi wadan su daga cikin su ma an mayar da su aladu qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir daga cikin su akwai wanda aka mayar qirada wadansu kuma an mayar da su khanazir wato aladu duk da yake ba a fayyace kissa wadanda aka mayar aladu ba amma al-Qur'ani ya kawo wadansu daga cikin su to kaga anan wadannan kuma birran nasoshi sun nuna hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba a taba mayar da wata al'umma ba wata dabba ko aka canza mata halitta kuma ta samu ƴaƴa kinan wannan yana nuna ma waɗannan birran da aka mayar da su ba za su yin haihuwa ba su haifi birrai balle a ce asalin dan adam daga biri na to amma tun da shi ya taba samun labarin cewa an mayar da iyayensu birrai sai ya kokari ya nuna kowa ma biri ne kamar yadda yazo a cikin mukhtasar babi na karbar shaidu ba a karbar shaidun wanda yake son azan dai da shi ma'ana idan aka samu cikin shaidun wani shege ne sai aka gano akwai shege daga cikin su cikin shaidun to ba za a karba ba saboda tana yiwa yana son azamanto daidai da shi kamar yadda malamai suka yi bayani dan haka dai wannan aqida ba gaskiya bace kuma a hankalce ma idan muka duba wannan aqidar ba gaskiya bace domin idan muka duba in an ce asalin dan adam daga biri ne to ya aka yi adaji yanzu ba ma ganin mata suna wato adaji birrai mata suna haihuwar mutane kuma me yasa har yanzu a cikin maternity wurin da matan mu suke haihuwa haihuwa bamu taba ganin an haifi birrai ba sun fito suna tumami a cikin likita kinan wannan ya nuna wannan aqida soki buru tsuce shirme ne ƙarya ne wato wasa ne da hankalin mutane da aqidodi da nasoshi na addini Allah subhanahu wataala yayi mu natsari ɗan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba shine mas'ala ta 20 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malan yace fa in qila idan aka ce kaifa qala yaya Allah yace wato wajen fatar Allah qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalik to la faridun wato Allah yana cewa saniya ce ko sanuwa ce wanda la faridun bata wato ba tsohuwa ba an gane ko wala bikrun kuma ba budurwa ba domin kalima ta farada tana nufin abin da ya tabbata kinin tsohuwa ya tabbata akan ta sai Allah ce awanun bayna zalik tana tsakatsakiyar wannan wa lafzatu bayna shi ko lafazi na bayna idan aka kawo shi taqtadi shay'ain fasa'idan tana nufin abu biyu zuwa abin da ya sama shine fasa'idan daga sa'adan shine abin da ya sama fa kaifa jaza dukhuliha ala zalika wa huwa mufrad to nan ala rabci bai dace a ce awanun bayna zalika ba sai dai a ce awanun bayna zalikuma bayna zalikuma amma sai aka ce awanun bayna zalika domin abu biyu ne to kuma bayna tana nufin tsakankanin abu biyu kuma bikrun da faridun amma sai an kace awanun bayna zalika to ya aka yi aka fadi wannan kuma alqur'ani shine littafi mafi fasaha kulna muka ce zalika abinda ake nufi da shi yusharu bihi ila almufradi wani lokaci in an kace zalika tana yiwa abu dai ne wal musanna wani lokaci ma yana yiwa abu biyu ne wal majmu'u wani lokaci ma yana yiwa abubuwa ne masu yawa amma duka sai a ce bizalika misali malam yace wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadar Allah qul bi fadlillahi kace da su da falala Allah wa bi rahmatihi da rahamarsa fa bizalika da wannan falyafrahu su yi farin ciki kaga ya fadi falala Allah ya faɗi rahama Allah amma sai ce zalika bai ce zalikuma ba kinan a larabci wannan abu ne wanda yake wato sananne duk da yake wadansu suna karanta suna kafa hujja da wannan aya cewa tana nuhin za a yi maulidi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma babu wani magabaci da ya taba fassara wannan aya babu wani hadisi wanda ya fassara aya da maulidi sai dai mutun ya je ya dauko nasoshi da suka inganta ko alqur'ani ko hadisi yayi musu fassara irin tashi ko yaje ya dauko wadansu hadisai da basu inganta ba ya fassara amma dai babu nasi ingantacci wallahu ta'ala a'lam sannan kuma malam yace akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah fa inna zalika wannan min azmi al'umur yana daga cikin ababen da ke bukatar daurarran niyya kinan al'umur al-ma'zuma shine sai aka gabatar da shi an kace min azmi al-umur to kaga nan bai ce fa inna zalikuma ba alhali ya ce wa in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah fa inna zalikuma sai ce fa inna zalika to kaga wannan yana nuna cewa a cikin larabci ana amfani da wannan wa qawluhu ta'ala kinan da fadar Allah zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'ami wal harf sa'alati dhalika mata'u al hayati ad-dunya zuyyina lin-nas an qawata ma mutani hubbush shahawati minan nisa sum mata wal watu wal qanatir hubbush shahawati minan nisa'i wal banina da sun ya'a wal qanatir al muqantara da dukiya wadda aka tara mai yawa min adh-dhahabi ta zinariya ko zinari wal fidda da azurfa min al-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwama da dawakai wadanda aka yi ma alama da wato kinaya ce in ji malamai kan mulki domin masu mulki sune suke yi ma dawakai kawa ko kuma kinaya ce ta wadata domin masu hali sune suke yi ma dawakansu wato abin nan kawa wal khayl al-musawwama wal an'ami da kuma dabbobi wal harf da kuma abin noma sai aka ce zalika kaga ba a ce zalikum ba ko ulaikum a mayar da shi matsayin jam'i. Kenan can malam ya kawo misali na abu biyu, nan kuma ya kawo wato abin nan ya kawo ma'ana ta jam'i. Malam ya ce fa ma'anahu, abinda ake nufi awanun bainal faridi wal bikri, shina tsakatsakiya tsakanin al-farid tsoho ko tsohuwa za mu ce tunda sanuwa ce, wal bikru da kuma wato al-bikr budurwa. Malam ya ce wasa ya'ti tamamuhu fi qawlihi azza wa jal, sauran bayani ma zai zo ne wajen fadar Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi insha Allahu ta'ala. Yana daga cikin ladabi abu mutum ya zo ya ce sai in Allah ya so, kuma ya zamanto da kyakkyawan niyya, ba irin yadda musulmi suke yi ba yanzu su ce insha Allahu, amma tun lokacin da ma suka faɗi wannan maganar sun san ba su da niyyar cika wannan abin. Wannan abu ne wanda yake musulunci bai yarda da shi ba, ya kamata musulmi su nisanci wannan. ‘Yan uwa musulmi, akwai mas'ala da ya kamata a ƙara a nan wadda bata zo cikin waɗannan littattafan ba, shi ne cewa da ya ce awanun baina zalika, da ya ce la faridun ba tsohuwa ba ce, wala bikrun ba kuma budurwa ba, sai ce awanun tana tsakatsakiya baina zalika. A ƙa'idar Larabci abinda bai jima da wucewa ba, alqarib za a ce awanun baina haza ko hazani. Misali in mun ɗauki biyu, ishara zuwa ga abu biyu ta hanyar lafazi, amma sai ce awanun baina zalika, kaga zalika abu ne mai nisa, to me yasa bai ce awanun baina haza ba? Sai malamai suka ce a'a, abinda ya riga ya wuce ba za a iya dawo da shi baya ba, shi yasa ce awanun baina zalika, kama abin ma ya yi nisa domin ya riga ya wuce fadarsa ba za a iya dawo da shi baya ba. To wannan shi ne abinda malamai dai suka ce, wallahu ta'ala a'lam. Mas'alar mu ta gaba ‘yan uwa musulmi sai mas'ala ta 21, har yanzu dai muna cikin littafin As'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila, idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna min al-hijarati, da Allah yace zukatan bani Isra'ila sun kekeshe kamar duwatsu, waɗansu ma sun fi duwatsun kekeshewa, wa inna min al-hijarati, daga cikin duwatsu Allah yace lama yatafajjaru minhu al-anhar, akwai wanda yake tsagewa wato ya bare ruwa su fito a cikinsa, wa inna minha, daga cikinsu akwai wanda lama yashaqqaqu, wanda zai tsage fa yakhruju minhu alma, ruwa za su fito, wannan zai tsage ne, wannan kuma ya tafajjaru, zai fashewa ce ta gaba daya, domin shaqqa shine abin da yake tsagewa, tafajjara kuma shine abin da yayi kamar abin da ake kira wato explosion ko explosion da Ingilishi, abin da ya fashe lokaci guda. Yace to kilahuma bi ma'anan wahid, kuma sun zo da ma'ana guda, fama fa'idatu thani, menene ma'anar shi? Qulna, malam yace abinda ake nufi at-tafajjur, in an ce tafajjara yadullu ala al-khuruj bi wasf al-kasra, yana nufin abu ya fita bi kasra da yawa, wasani na biyu yadullu ala nafsi al-khuruj, amma yana nufin abun ya fita. Kenan akwai bambanci tsakanin abu ya fito da karfi da kuma abu ya fito kadan, wa huma mutaghayirani, fitowar abu kadan da fitowar abu mai yawa abubuwa ne sun bambanta, mutaghayirani daga ghayrana kenan wanda ba shi ba. Fala takrar, malam yace to babu maimaituwa. Ina fata an fahimce ni. To idan muka duba wannan mas'ala kenan, mas'ala ce mai muhimmanci, dan ka fahimci cewa shaqqa shine abin da yake fita kadan kadan, fajjara shine abin da ya bubbugo da karfi, kenan sai ka gane alqur'ani ba takrarai ba, wato koda kuma ta'kidi an ka kawo ai ba matsala bane, domin ta'kidi mun fada maimaita magana tare da ma'ana guda ba laifi bane idan ya zamanto akwai ma'ana wadda ake nufi da ita, idan ma ya hakan ya kasance. To anan kafin mu je aya ta gaba, duk da yake lokaci ya fara hararo mu, za mu yi bayanin wata mas'ala wadda ita ma malam bai kawo ta ba, kuma malamai ba su kawo ta ba, shine a cikin suratul baqara. Nan ma wannan mas'ala tana da alaka da irin wannan kamanceceniya, shi ya sama wato Allah ya sa na tuna da ita kuma zan kawo ta. Sai Allah subhanahu wataala ce bali Isra'ila, wato wa idh qultum wa idh istasqa Musa liqaumihi فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. Kaga lokacin da Musa ya nemi shayarwar da mutanen shi, su sun nemi ya shayar da su, shi ko ya nemi Allah ya shayar da su. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka alhajar, sai Allah ya ce idrib, ka bugi bi'asaka, da sandarka alhajar, duci, fanfajarat, malamai suka ce akwai abin da aka shafe, kenan fadaraba fanfajarat, sai ya buga sai ta tsage, domin babu zancen tsagewar bai buga ba. Fanfajarat, sai ta tsage a cikin suratul al-a'raf sai aka ce fambajasat ba aka fanfajarat ba wadansu daga cikin malamai suka ce babu matsala da fanfajarat da fambajasat duka ma'anar su daya kenan duka dai ya zama to yana nuna cewa ruwan ya babbugu sai wadansu malamai suka ce a'a ba ma'anar su daya ba shi fanfajarat yana nufin ruwan ya fantsamu ya zo da karfi fambajasat yana nufin ruwan ya fito sannu sannu to ana akwai matsala tunda duk kissa guda ce ya zamu yi in muka dauki ra'ayin malamai da suka ce duka ma'ana daya ce to kaga ai babu matsala amma idan muka dauki ra'ayin malamai da suka ce akwai bambanci to kuma ai kissa guda ce sai malamai suka ce a'a babu matsala fambajasat sai ruwan ya fara fituwa kadan 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 amma a cikin suratul faqara famfajarat sai ya zama ruwan daga baya ya rinka bubbuguwa da karfi ina fata an fahimci wannan matsala din da kyau to kaga shi yasa karatun kalimomin alqur'ani da balaga ta alqur'ani abu ne wanda yake yana da muhimmanci sosai ga dalibin ilimi dan fahimta irin waɗannan masaloli to da yake lokaci ya kure ba za mu samu ƙara wata aya ba zan yi ishara zuwa ga waɗansu littattafai da ya kamata dalibin ilimi ya rinka kalla ba dan kuma duk abin da a cikin littafin ba babu kuskure ko daidai ne amma suna taimaka ma dalibin ilimi game da abin da yake ganin ya dace ko ya yarda da shi kina sai ya karba daga cikin su akwai littattafai na Dr. Fadl Samar Ra'i misali at-ta'bir al-Qur'ani yana da kyau da kuma balagatul kalima fi at-ta'bir al-Qur'ani da ma'ani al-abniya da kuma ma'ani an-nahw na daya da ma'ani an-nahw na biyu da ma'ani an-nahw na uku da ma'ani an-nahw na hudu dukkan su na ustad Dr. Fadl Samar Ra'i dan kasar wato Misra afwan dan kasar Iraki sannan kuma akwai balagatul al-balagha al-Qur'aniya lada Abdullah ibn Fudiyo na ustad Dr. Abdul Baqi Shu'aib Agaka wanda profesa ne na balaga a Jami'ar Sa'i sannan kuma ya je a Jami'a ta Dan Fodiyo yayi dirasa ta balaga ta Abdullah ibn Fodiyo da kuma balagar da yayi bincike akan ta magister a cikin Hisnul Rasin na Abdullah Gondu duk da yake littafin sarf ne amma ya kawo su sannan kuma da at-tahrir wa at-tanwir na Imam Ibn Ashur duk da yake a wajen aqida akwai inda yake saba ma aqida ta salaf yace zuwa ga aqida ta ash'a'ira sannan kuma da littafin al-kashaf na Imam Az-Zamakhshari a fagen balaga duk da yake aqidar sa aqida ce wato ta abin nan mu'tazila da kuma mu'jamul balagatul arabiyya na wato ustad Dr. Badawi Tabana wanda abin nan littafi ne yana da kyau a wajen fagen balaga to wannan na inda ya kawo su ne saboda dalibai ilimi su amfana da balaga ta alqur'ani kadan daga cikin su amfara nuna mini lokaci ya matso dan ya kamata mu dakanta karatu sai darasin mu na gaba in Allah ya bamu iko na tara insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته